This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya da kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sininna. Masu hasashen yanayi a cibiyar kula da guguwa ta ƙasa sun faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa ana sa ran iska mai ƙarfi da tsananin hadari da ambaliyar ruwa mai hatsarin gaske na guguwar Ernesto za su soma kan Bermuda nan ba da jimawa ba. Masu hasashen yanayin sun ce rukuni na biyu na guguwar yana daɗa matsawa gaba tare da ɗan sauyi a ƙarfinsa, kuma ya ci gaba da ƙarfin tafiyar iska a kilomita 155 a kowace sa'a. Ana sa ran tsakiyar guguwar ta Ernesto za ta wuce kusa da Bermuda safiyar yau Asabar, inji cibiyar kula da guguwa ta ƙasa. A rahoton ƙarshe, guguwar ta Ernesto tana da tsawon kilomita 150 a kudancin kudu maso yammacin Bermuda, kuma tana miƙawa zuwa arewa maso gabas akan kilomita 20 a kowace sa'a. Hukumomin kasar Amurka sun ce yawan kama mutanen da ke ƙetare kan iyaka ba bisa ka'ida ba daga Mexico ya ragu da kashi 33 a watan Yuli zuwa mataki mafi ƙaranci tun watan Satumban shekara ta 2020 sakamakon dakatar da shirin bada mafaka na wani ɗan lokaci. Hukumar Customs da ta kare kan iyakoki ta ce jami'ai sun kama mutane 56,408 a watan da ya gabata, adadin da ya rage daga mutane 83,536 da aka kama a watan Yuni. An dakatar da shirin bada mafaka akan iyaka a ranar 5 ga watan Yuni saboda kamun da aka yi na masu ƙetarawa ba bisa ka'ida ba da ya kai mataki mafi girma na 2,500 a rana. Duk da yake rashin jiragen jigilar mutanen ya hana hukumomin ta tsakiyar su kowa da kowansu, hakan ya biyo bayan raguwar da aka samu a farkon wannan shekara wanda ake dangantawa da mahukuntan Mexico da suka ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakokinsu. A jiya Juma'a, China ta gargaɗi Japan kan cewa ta kuka da kanta idan har ta yi katsalandan gashirin da Beijing take da shi game da Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa wanda Beijing ɗin ta ɗauka a matsayin lardinta da ya ɓalle, wanda kuma dole ne wata rana ya sake haɗewa da babban yankin koda ko ta ƙarfin tone idan hakan ta kama. Ofishin jakadancin China da ke Tokyo shi ne ya bada wannan gargaɗin bayan wata ziyara da wasu gungun 'yan majalisar dokokin Japan suka kai a ƙasar Taiwan a wannan makon, ciki har da tsohon ministan tsaro Shigeru Ishiba, ɗan takarar da ake hasashen zai iya zama prime minister ƙasar nan gaba. Ishiba, ɗan jam'iyyar Liberal Democratic Party, ya ce shugaban ƙasar Taiwan Lai Ching-te da Japan suna da ra'ayi ɗaya na wanzar da zaman lafiya a mashigin Taiwan ta hanyar ƙara tsayin daka da turjiya kan ta'addancin ƙasar China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla fursunoni 11 ne suka mutu sakamakon hargitsin fasa gidan yari jiya Juma'a a birnin St. Mark da ke gabar tekun Haiti, kamar yadda hukumomin ƙasar suka bayyana. Jami'in shigar da ƙara na jihar Vincent Francois ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an shawo kan lamarin, to amma kuma sakamakon da ya haifar yana da munin gaske. Ya ce an kona dukkanin dakunan kwanan 'yan sanda, an kona dakunan adana kayan tarihi da takardun bayanai. Wani jami'in karamar hukumar ya ce rikicin ya biyo ne bayan wata zanga-zangar nuna fushin fursunonin kan yanayin zaman gidan yarin da a cewarsa ya hada da karancin abinci da rashin lafiya. Jaridar Le Nouveliste ta kasar ta rawaito cewa jami'an gidan yarin suna yajin aiki na neman a kyautata yanayin aikin su a lokacin da aka fasa gidan yarin a jiya Juma'a. Yayin da rikici ke daɗa mamaye yankin gabas ta tsakiya, mutane na ƙara samun arziki a Dubai. Tattalin arzikin ƙasar ta hamada yana ci gaba da haɓaka tare da yawon buɗe ido da manyan gine-gine, yayin da take a matsayin mafaka a yankin da ke dab da rikicewa bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran. Zan Joshinge, babban jami'in kula da gidaje, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa Dubai na cikin wani yanayi na musamman. mun kasance masu cin gajiyar rikicin yankin kyakkyawa da mummuna. Dubai yana da dadin tarihi na cin gajiyar rikice-rikice a yankin a fakaice a duk lokacin da hamshaka attajirai suka shiga fargabar tashin hankali. Birnin yana samar musu da kwanciyar hankali da karancin haraji da kuma tsarin visa mai saukin gaske. Rikicin na yanzu ya sanya Dubai ta sake amfani da damar domin samun riba kamar yadda ta yi a lokacin annobar COVID-19 da kuma mamayar Russia a Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da san yana an tashi lafiya.
Lafiya kallo malama biyar da fatan an waye garin yau Asabar din nan lafiya.
Lafiya lau wannan mako na ruwa ne wannan wannan ruwan da aka yi da a nesa da aka yi wannan guguwa mai tafi da ruwa amma kuma mu ma mun ji ta ko ina mun ji ta kwana nawa ana ta maka ruwa na sanyi na amma akwai wani abin da ya ban mamaki.
Gaskiya ne dan ko Najeriya ma an maka su sosai a wannan makon.
Ashe ruwan nan ya kai har ko ina ya rutsa duniya.
Eh a to aikin san da ba a karin maganan Bahaushe ke ne yace hadarin dare gama duniya.
Haka ne. To na sanin akwai abin da yake akwai abin da ke ban mamaki da ruwan kasar nan. Kaga dai mu in aka dade ana ruwa in ka je gonaki zaka ga ko ina ya jika sosai ko. To amma kai da yake ba manomi bane a kasar ga. Na sanin na wata ran sai ka zo tukunna ka gani zaka fahimci abin da nake gaya maka. Kaga dai kwanakin nan da aka shafe ana ta ruwa na sanyi na amma kaga da yake ina da gonakin furanni da yawa ni dai ita ce gonattawa. To da naga an yi ruwa ni wani lokacin ma ana cikin ruwan nan dan dai maitan wai shuka fulawa kara ya taimaka maka da baruwar ta tashi zan je ina tona yanzu dai kafin baro gida jiya je kafin shigo office ana cikin ruwan nan na fita wai zan je in dasa wadansu yan furanni da daga sun fara fitowa nace kakarsa ta yanke saka ina tonawa na ga kasa kasa turbaya na ga maka dai duk kwanakin nan da aka yi nace to ina ruwan nan ke tafiya ne sai ka ce wani
wallahi ni ma abin yana ban mamaki tunda kin ga yacciya wanda ke ga filin irin filin gidaje sai kika tana kone ana dan ruwan nan amma saboda kaman bai ishe ta ba
saboda ruwan kawai bin kasa yake tafi bai shiga kasa wannan abu yana ba ni mamaki to ba na san yana turakin ta gebe da yake aiko mana da buhunan labarai sai iyalan shi suka ce wai dan ana zanga wai su ma za su zanga-zanga akan cewa ina ta gaida mata ba su ji na gaishe su ba saboda haka yau gaisuwa ta musamman kafin mu kai
haka kada su yi zanga-zanga
yawwa kasi zanga-zanga amma mu ka san ni amarya nika na san yana mun sabon ango
amarya kike ba kika ba kike da Allah baki ya sakwatancin nan baki
ko kike to shi ne nace a ta nake na dan ashe ba nan
wannan ce amarya nike
kike fage na yaushe zan sauke karatu kenan wannan na san yana abun ba
to shi ne ai to
ashe ba kai ne baka da kokari to amarya nike ta Muhammadu yawwa to amarya nike ta Muhammadu ka san abokiyar aikin mu Zara
a gaskiya na
ya samu kasuwa yawwa to muna tai abokiyar aikin mu Zara da iyali baki daya a nan Amurka da gida Najeriya murna wannan karuwa da aka samu Allah ya raya Muhammadu Allah ya ba su cikakken lafiya da karfin jiki
to amin summa amin mana Margaret
to bari mika gaisuwar ga su kawaye na Hajiya Fatima da aka fi sani da Indo da kuma Hawwa'u matan Shehu Abdullahi Jegebe ina kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga uba fanshin direban trela a kamfanin siminti na garin ku na Sanyina Sokoto Cement ko
a kware da gaske
to muna godiya da sada zumunci to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga liman badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu kauran na moda da Khalifa Atiku Abubakar mai suna sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kauran na moda sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Honorable Hafizu Balarabe Gusau sai Usaini dan gote karasuwa da Alhaji Mele Yusufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne haka sai kuma Hassan ko host ne dan dai yadda ake rubuta doki da turanci haka rubutun yake to Allah ya sa haka yake mai hoto kauran na boda da Ismail Ibrahim manager da Malam Nura Bala da daukacin masu sauraron a bari ya huce baki daya. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Buba mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, sai Kinunu Sani Yunusari da Usaini Dangote Karasuwa, sai Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Mustapha G9 da Maturu, sai ba na Merini da Maturu da ba mai Yakuwa da Mustapha mai kaya Miya Gashuwa da Garba Sabi Sabiola Gashuwa, sai Garba na Kwallo a Jaura da Alhaji Gambo Ringin mai yankin farce da Yusuf Dahiru da fatan an tashi lafiya.
To amin suma amin malama gare su, bari kuma mu kara isar da sakon gaisuwa da fata alkhairi ta filin abar ya huce zuwa ga Isa Lawan Girgirin magajin garin Girgira a jihar Yobin Najeriya, da kuma Alhaji Muktar Yarima sarkin telolin sarkin fika a Port Harcourt, da kuma Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gaisuwa, da Alhaji Hamisu mai kayan miya gaisuwa, da Alhaji Isa na Alhaji Bra Girgir, da Alhaji Adamu Indi Girgir, da Alhaji Yawa Abdulrazak Buniyadi, sai shugaba Laraba Deba mai abinci Potescom, da kuma shugaba Laraba mai fura Potescom. Wata gaisuwar zuwa ga Hamidu Kalalabuwa a babbar bari jihar Difa, da Yahaya Danno Azari jihar Bauchi, da Muhammadu my friend Babu Gudu, da kuma Machu direban keke Lago, sai Alhaji Amadu Kakkai sarkin fatar Katagun da Talban Darajiya, da na Mairo Umar Makira, sai kuma Alhaji Dada sarkin fawa jihar Katagum, da Baba Uba mai baki babbar tashar Azare, sai Ali Auta Kafintelwa da Comrade Ahmad Afansi Bajuga. Gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara, da Badamasi Maman Abdul Samad, da Abdul Samad Muhammad Salihu, da kuma injiniya Sanusi Nasiru Baban Affan, sai Yunusa Tanko Bani Imbaka, da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Kauran na Moda, da kuma Nafi'u mai magani Ido Kauran na Moda, da Liman Sani Bingire mai walda Kauran na Moda, da kuma Lawal Hambali dan Silba a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya. Kamata ki bawa masu sauraron mu labari.
A wani dattijan alkali ne wanda a kwanan baya ba mun ba da labarin shi da wani ya je wani waya ya an kai shi kara ne an kama shi ne akan yana tuka mota lasisin shi ya mutu yana tuka mota ka san nan baka tuka mota
ai nan
ko yawa
ai nan babban laifi ne dan gidan yare zaka da kai sai ba wani tara
haka da register mota da me in dai ta mutu to wannan mota sai dai ka faka ta to shi dan wannan aka sai aka kama shi na yana tuka mota da lasisin ya mutu shi kenan da aka kawo shi gaban alkali sai aka sa ranar da yake ana tun lokacin corona nan loto akwai wadansu kararrakin da za a saurara ta hutar video to sai aka sa ranar da za a saurari wannan karar sai ana magana sai alkali ya ga kamar yana cikin mota sai ce mishi wane a cikin mota da kake ne sai ce a dan dakata min nan na kusa kawo inda zan yi parking
ya kara laifi
sai alkali ya bude baki ya ce zaka cikin tuki mota kake sai ya ce sai fahimci abin da
ya fahimci ai kaza saba
aha gashi nan ga a cikin bidiyo bayan da zaka to shikenan sai alkali ya ce to daga inda yake nan za a dauko shi sai kurkuku domin
yare na kuku
yare ka ce ba ma wannan sauraron karan ba za a yi ta kada waje ba
a gaskiya kam
to sai aka sake wannan alkalin aka sake wani yau na sanyi na jiya wannan kuma shi nashi irin karatsa filin wani ba izini abinda suke kira trespassing din nan ba ka shiga gonan wani ba wurin da bai kamata ka shiga ba shi lafi kenan to shi takadarin wai dan da nuna wai irin yima kotu tsayayya da aka kawo shi gaban wannan alkalin kuma sai alkali ya tambaye shi tunda aka tambaye shi wai menene lambar shiga lamba da ya rubuta a lokacin da aka kama shi sai ce wannan lambar ba tawa bace in kun kira ma ba wanda zai ansa sai aka ce to ina ya bada email address din shi sai ce shi ba shi da email sai alkalin ya ce to tunda haka ne gashi an saka ranar da za a yi kurkusa yana buƙatar wai shi ba yanda za a same shi ko kuma a iya ba shi
sai dai
ta hanyar waya sai ta waya a gidan waya kai post office
to
sai alkali ya ce to tunda dai haka ne bari ya dan daga mishi kafa ya ba da lokacin da duk yadda aka yi wannan wasiƙa za ta kai kanshi
za ta isa
shi yake dawo shi rigimar shi akan cewa tunda shi ba ma nan jihar yake ba tunda an ce ya shigo jihar kuma zan fice muku to sai alkali ya ce ba haka za a yi ba sauraron karar nan to an dage ta zuwa lokaci kaza dan a baka lokaci tunda baka da waya baka da email bayan za a sabu nan sai an aika maka da sako ta waya sai aka ce to an kara maka lokaci to shi wannan abun bai mutu dadi ba sai zagi sai alkali ya ce mishi menene ya ce to kai menene ake cewa contempt of court
ya rena kotu
to ka yace to ka rena kotu an baka na yanke maka daurin kwanaki 93 a gidan yari sai kara wannan zagin sai alkali yace an na kara maka 93 ya kara zagin alkali yace na kara maka kwanaki 93 ana wannan din sai da ya tashi da kwanaki 400 akan yin ajara to kaga ya wuce shekara bayan kanta ba inda za shi
a gaskiya ba ko kai ga laifin da ya sama ya zo kotu ba ya tara
wannan laifin da ya kawo shi kotu ba to ka san nan kasan wannan sai iko Allah sai wannan
ta sai yayi shi a ba sai yayi shi ai shi kenan kuma ta riga ya
Aisha aka gane kuskuren ga wannan shi ita ce hukuma to kaga nan a cikin yan kwanakin nan muna maganan kare haƙƙin wannan dokar kare hakkokin kananan yaran nan dai waɗanda muke gada akai suna cewa to a kotun ma kwata-kwata ba ba ambatan shi ne ko kuma ma in an je ma ba sani to ga inda ake doka
gaskiya ka
ne ke cike nan to naga gaga dai da ba muna da wani muna da buhunan labarai da ba da an yi belin ka
ai gaskiya ka an yi belin
tirakin jagebe Alhaji Abdullahi dama ya aiko da labarai to muna yana nan yana so bashin su suna nan muna
kwanciwa a insha Allah mako mai zuwa za a ji mu da su
to yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.